إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بركاته بركة مدسة دواء أولنا يمتي نعشرين دهو دهوة رمضان هجرات دبو دهو 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 wanda sai daidai da ranar 3 ga watan 4 shekara ta 2024 ta miladiya zamu yi majalisi na 24 a cikin majalisar tafsir da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya. Zamu tashi aya ta 6 a cikin suratul Fatir insha Allah, amma bari mu amsa tambayoyi. Aya ta 7, inna shaytana lakum adu. Aya ta 7 ce? Ta 6 ce. Aya ta 6 ce. To. Wannan tambaya yace assalamu alaikum, ina yi maka fatan alkhairi, Allah ya kara lafiya da nisan kwana kuma ya ji kan hajiya, amin. Malam ka ce sadakar ruwa ce tafi kowace sadaka, to malam sadakar shayi ma ta shigo ciki. Ai ba ni na faɗa ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa. Shayi daban, shayi ba ruwa bane. Shayi ba ruwa bane. Zaka iya alwala da shayi? Ba za ka iya alwala da shayi ba. Saboda haka kuma abinda ruwa zai yi a jiki shayi ba zai yi ba. Abinda ruwa zai yi a jiki shayi ba zai yi ba. Saboda haka mu tsaya a zahirin nafsi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kuma buƙatar ruwa, buƙatar kowa da ruwa ta larura ce. Kowa yana buƙatar ruwa. Amma akwai wanda ba sa shan shayi. Akwai wanda ba sa shan shayi. Saboda haka kaga sadakar ruwa daban take ba da sadakar shayi ba. In ka ba da shayi za ka samu lada, sadaka ce. Komai ma ka bayar a mai amfani za ka samu lada. Shayi yana da amfaninsa, amma dai wannan falalar samun sadakar da take ita ce mafificiyar sadaka ta ruwa ba za ka samu ba sai idan ka bayar da ruwa. In ka bayar da shayi ka samu ladan sadaka, amma ba irin sadakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafificiyar sadaka ba, sadakar ruwa. Sannan wannan ya ce Allah ya kara wa malin imani da san Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da alaran mu baki daya. Ya ce tambayoyi na biyu ke gare ni. Mara lafiya ne ya zo asibiti ganin likita, bayan ya karɓi magani ya ji daɗin kulawar da aka yi masa, sai ya ba wa duk ma'aikatan asibitin kuɗi don nuna farin ciki. Menene hukuncin wannan kuɗin? Duba da hadisin wanda yake karɓo dukiyar zakka. Wannan kar a ɗauke shi a matsayin rashawa. Hadisin wanda yake karɓo dukiyar zakka an yi maganar sa ne ta babin rashawa, saboda shi a matsayinsa na sa'i ma'aikaci an tura shi ya karɓo zakka. Idan ya karɓi hadiya, in ya karɓi kyauta a kan wannan, to wannan zai sanya shi ya zamanto aikinsa da zai yi nan gaba ba zai tsaya ya duba maslahar aikin ba kamar yanda ya kamata. Zai zan yi talatufi, tun da abu ne wanda yake ana so mutum ya yi mu'amala wajen karɓar zakka ba sani ba sabo wajen karɓar haƙƙin Allah. To amma wannan shi da ya ce ya yi musu hadiya a kan zaman da ya ji daɗin zama da su, sai ya ba su sai ya ba su wannan kyautar, to shi ya danganta da niyyarsa. In yayi ne don saboda wato ya ji daɗin mu'amala da su da irin mu'amalar da suka yi masa, to alhamdulillah. Amma su kuma sai su yi tawarruri, in an ba su irin wannan kyautar kar ya zamanto cewar akwai shubhar cewa za ta iya zama wato an ba su ne akan bakin aikinsu, tunda ba su da wata alaka da shi wannan mutumin wanda har zai sanya su su yi wannan kyautar. Sai su sun yi aikin ihsani da wannan kyautar, amma in suna cikin bukata sai su ci bukatar su, su dauke ta ta babin kan cewa kamar sadaka ake musu, sai ya halatta a gare su. Allahu ta'ala a'lam. Sannan kamfanonin magani sukan ba wa likitoci kyaututtuka kala-kala domin mu rinka rubuta magungunansu, ya halarta mu karba. To duk wa'annan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke wato akwai shubha a ciki, kuma yawanci ka'idodin aiki suna tantance wannan ka'idodin code of conduct na ma'aikata, suna faɗan duk irin waɗannan abubuwa. To kuma za su taimaka, saboda su ma abinda suke duba maslaha ne da mafsada, abinda yake zai zamanto zai ba ma ma'aikaci ya zamanto bai samu wato yayi aiki da ikhlasi, ya zamanto cewa ba a taɓa ikhlasinsa ba, to shi ne suke kyalewa. Wanda kuwa ya zamanto cewa za a iya sanya shi ya zamanto aikin da yake yi ba daidai ba, to wannan sai ya zamanto an hana shi. Yanzu kamar wannan, su kyaututtukan da suke bayarwa suna bayarwa ne don a rinka rubuta magungunan kamfaninsu. To gaskiya wannan kaga wato sun sa za su yi tasiri akan aikin mutum, za su yi tasiri akan aikin likitan, cewar abinda suka zamanto wataƙila na wani kamfanin ma ya zamanto ya fi ko shi ake da shi. Amma saboda kawai su waɗannan, saboda wannan tasirin ihsani da ya musu, sai ya sanya su rubuta shi, su ki rubuta na wani kamfani wanda yake wataƙila shi ne ya fi sauƙi, shi ne ya fi sauƙin sabuwa, saboda wannan ihsanin da ake musu. To kaga a nan wajen ya zamanto nau'i ne na rashawa da ake ba su. Saboda haka su ma waɗannan shawara ta gare su, su yi tawarru'i a kansa, kuma musamman idan ma ƙa'idar code of conduct ta sanya kan cewar ba a karɓar irin wannan kyautar, to kaga ya ƙaru da kan cewar za a iya taɓa mutuncinsu, domin idan suka yi za a iya ɗaukan mataki ma'aikatu, duk da yake dai ba a yi, amma bisa inda akwai ƙa'ida za a iya ɗaukan mataki a kansu, saboda sun saba ƙa'idar wato ɗabi'ar ma'aikata. Saboda haka barin wannan shi ne ya ayyana ga waɗanda suke irin wannan aiki, saboda mutum ya zamanto ya tsarkake kansa daga faɗawa cikin shubuhat. To sannan wannan ya ce, ni ina sana'a a Abuja amma iyalina suna Kano, nakan zo na yi sati biyu zuwa wata ɗaya a Abuja in koma Kano, ya zan aiwatar da kasaro? Wannan azzahir za ka zamanto wato sahibul manzilai, mai gida biyu, in kana Kano ka cika sallah, in kana Abuja ka cika sallah. Duk da yake zahiri shi ne cewa mutumin da yake ba zai a yi hukunci da cewa yana da gida ba sai in yana da mata a wajen. To amma in aka tsaya aka duba ma'anar zama, wanda ya zamanto cewa wannan garin ya zamanto wajen zamansa, har yana ɗaukan irin wannan fatara mai tsawo, sati biyu zuwa wata ɗaya, kuma abu ne wanda yake maimaituwa akai-akai, to kaga irin wannan, wataƙila wannan zaman ma da yake yi ba a hotel yake zama ba, wataƙila ya kama gidan haya. Saboda haka ya mayar da wajen gida, ya zamanto mai gida biyu. Don haka ko ina ya je, abinda yake zahiri a fahimtata shi ne zai cika sallarsa. Sannan wannan ya ce, assalamu alaikum, Allah ya ƙara lafiya ya ba da lada, Allah ya ba mu albarkar da ke cikin waɗannan kwanakin goman ƙarshe na Ramadan. Allah kuma ya ji ƙan hajjiya, amin. Tambaya ta ita ce, yaya ake yin al-qunut cikin witri? Ina son ƙarin bayani, na gode, a sha ruwa lafiya. Al-qunut cikin witri ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya koya ma al-Hasan ibn Ali yace daga cikin addu'ar da zai rinka yi a cikin wuturi ya rinka Allahumma hdini fi man hadaita zuwa karshe. To kuma yazo daga ayyukan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar suna karanta waɗannan addu'o'in biyu da ake ce musu surorin kunuti, shine Allahumma inna nasta'inuka da kuma Allahumma iyyaka na'budu, kamar yadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab. An ruwaito daga Umar ibn al-Khattab cewa yana tsawaita kunuti har wato gurgudan yanda mutum zai karanta kusan wato aya 100. Abu Musa al-Ash'ari aka ce yana yin kunutin sa irin gurgudan yanda yake tsawaita tsayuwa a cikin karatu wajen sallah. Kuma an tambayi Imam Ahmad cewa akan abinda Ibrahim an-Nakhai ya ruwaito daga Umar ibn al-Khattab wajen nuna cewa kunuti yayi kunuti gurgudan yanda mutum zai karanta kananan surori na mufassal. Ina jin ya ce masa gurgudan yanda zai karanta idan sama'un fatarat, sai ce wannan ayyayi kadan to shine ya kawo riwayar Abu Usman an-Nahdi cewa yayi sallah da wuturi tare da Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya tsawaita wuturi har gurgudan yanda zai karanta ayoyi guda 100. Aw kama qala radiyallahu anhu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi a cikin littafin sa Mukhtasar Qiyam al-Layl, ya kawo riwayoyin dalibai za su iya komawa su gani. Saboda haka babu taqyidi da addu'o'in da za a yi, ko na hadisin Hassan da ya faɗi Allahumma hdini fi man hadait, bai ce shi ne kaɗai ita ce kaɗai addu'a ba, daga cikin addu'ar da zai yi ne. Amma sauran addu'o'i ɗin kuma gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ga mutum, kuma babu laifi a tsawaita ɗin kamar yadda muka ga waɗannan riwayoyi, wanda duk wanda suke son ƙarin bayani za su iya komawa littafin Al-Marwazi su gani. Sannan wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam dacewa, Allah ya yarda da ayyukan malam, ya gafarta ma hajjiya, amin. Ya ce mutum ne yake kwanciya irin rubda ciki, sai ya yi ta motsi da tunani har ya yi inzali, shin malam wannan istimna'i ne? Sannan menene hukuncin yin haka? Idan ya san cewa bisa al'adarsa idan ya yi irin wannan kwanciyar za ta sa shi ya yi istimna'i, to ya zamanto cewar ya karya azumunsa da yin wannan, tunda ya ƙaƙaro ma kansa istimna'i, fitar da maniyyi. In ya san ɗabi'arsa kenan, abin fitar maniyyi da sha'awa in bisa tunani ne kawai to babu kaffara. Amma dai azumi ya karye zai rama ɗaya. Amma inda mu'alaja, inda wani aiki na shafa ko mummotsa jiki ko sauraron magana ko kallo, to idan aka samu inzali azumi ya karye kuma akwai kaffara a bisa madhabar Imam Malik rahmatullahi alayhi, bisa kiyasi akan wanda yayi a wato sadu da iyalinsa. Saboda jami'in kan cewa kowanne daga cikinsu ya keta alfarmar wata da samun biyan bukatar da aka ce ya kama kansa daga biyan wannan bukatar. Saboda haka idan har ya san cewa al'adarsa ne haka, sai ya guji wannan. Sannan ita kanta rubda ciki, kamar yadda aka ruwaito a hadisin Abu Sa'id al-Khudri, kwanciya ce da Allah yake kinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun Abu Sa'id al-Khudri yana kwanciyar rubda ciki a cikin masallaci, sai ya zungure shi da kafarsa ya ce inna hadhihi bid'atun yughdhibuha Allah, wannan kwanciya ce da Allah yake kinta. To don haka to balantana kuma in ta haɗu da irin wannan kancewa ta zamanto wasila, hanya ta samun wato yin istimna'i, fitar da biyan buƙatar, fitar da maniyyi ba ta hanyar wadda take halattacciya ba, to sai mutum ya guje ta. Kuma idan har yayi haka ɗin, wannan shine hukunci kamar yadda muka ambata. Sannan tambaya ta biyu, wace hanya mutum zai bi ya samu tsoron Allah da kuma muraqaba na Allah? Domin kullum in malam yana magana muraqaba, ina jin cewa shine babbar matsala ta a duniya, na kasa yi a sharuwa lafiya. Sai ka roki Allah dan ai dama ita kanta ibada sai da taimakon Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai mu kadai muke bautawa kuma daga gare ka muke neman taimako. Babu ƙarfi, babu iyawa, babu dabara sai da Allah. Saboda haka matakin farko kenan ka nemi taimakon Allah. Sannan kai mujahada, me mujahada? Ka rinka yaƙi da zuciyarka. ka rinka yaki da zuciyarka. Wannan shine wajibin bawa. Zuciyar ta kauce ka dawo da ita. Ka gafala ka sake dawowa ka tuna. Kuma abinda zai taimaka wajen wannan kamar yadda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na wanda yace shari'a ayyukan shari'ar musulunci sun masa yawa ya nuna masa abu da zai rate da zai damfara da shi yace masa karra harshenka ya gushe face danye daga ambaton Allah kullun ka kasance cikin ambaton Allah kana tafiya kana zaune kana kwance duk abinda kake ka kasance cikin ambaton Allah a lalace a rana ya zamanto kana ambaton Allah ambato mai yawa a wanda yake ba kawai ma na munasabat ba na kamar fita daga gida da shiga masallaci da fita masallaci da shiga kasuwa da sauransu a'a mutlaqin zikiri ko tasbihi ko istighfari ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko albaqiyatus salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ka zamanto kullun kana cikin wannan shine zai ta yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum dan ya samu wato muraqabar Allah Allah madaukakin sarki ka ba mu muraqabar ka a cikin rayuwar mu baki daya Bismillah ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين نظروا له عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر أَوَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَرُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
Allah jalla wa ala yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa haqiqa shaytan maqiyi ne a gare ku dan haka ku rike shi maqiyi inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran rundunonin sa yana kiran rundunar sa ne mabiyan sa kawai dan su kasance daga cikin yan wuta mai ci wato mai balbalun kunuwa wato wannan shine al-gharur na biyu al-qur'ani da kansa ya fassara me ake nufi da al-gharur mai rudi shine shaydan to Allah ta'ala yace inna shaytana yayi taukidin wannan domin tabbatar da wannan hakika wato saboda an sanya mutane saboda rafkanuwarsu gabarin adawar shaydan gabarin kiyayyar shaydan kamar ma suna inkarin adawar shaydan din ne sai Allah ya fado ne yace to lalle fa hakika shaydan makiyi ne a gare ku kamar suna inkari kamar su ce mu ba mu yadda shaydan makiyi bane sai Allah yace lalle shaydan makiyi ne domin halin bani adam saboda gafalar su gabarin wannan adawa ta shaydan kamar wanda suke ma inkarin ma akwai shaydan din ko akwai adawa gare shi kamar inda dai rayuwar mu yanzu take mun manta da cewar shaydan hakika ne kuma mun manta da kan cewa yana mana mummunan shiri yana kuma so ya halaka kuma kullun kokarin sa ya halakar da mu to kamar yanda yake wato na wannan aya ta nuna mana cewa adawar shaytan makiyi ne gare mu kamar yanda Allah shaytan ma inna shaytan haqiqa makiyi ne a gare ku kiyayya shaytan a gare mu kiyayya ce ta asalin halitta kun ga kiyayyar da ke tsakanin kare da mage ba sa galin juna to kamar haka ne kun ga wannan ai yayya ce ta dabi'a baka bukatar ka je ka koya makare ya ki mage ko ka koya mage ta ki kare haka suke a cikin asalin halittar su to haka tsakanin mu yake da shaydan kamar yanda Allah ta'ala yace ma annabi adam kakan mu yace inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa wannan makiyi ne a gare ka da kuma ga matarka kar su kai ya fitar da ku daga cikin aljanna ko wahala to saboda haka duk abinda zai wahalar da dan adam abinda shaydan yake so kenan shi yasa Allah ta'ala yace afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, za ku rike shi da shi da zurriyarsa su zamanto masoya majibinta a gare ku, alhali ku su magauta ne a gare ku, makiya ne. To wannan wato ɗaya daga cikin abin da wannan shi ita ce hanyar da za mu tsira da kanmu. Kuma an ƙaddamar da lakum, aka ce inna shaytana lakum adu, ba a ce inna shaytana aduun lakum ba, kamar yadda ta zo a cikin suratu Taha, inna hadha aduun laka wa li zawjik, saboda annabi Adam a lokacin yana ganin shaytan din, saboda haka baya buƙatar takidi, sai kawai aka gaya masa haka. Amma da Allah ya ce mana inna shaytana lakum aduun, shaytan maƙiyi ne ba ga kowa ba sai gare ku, shine fa'idar ƙaddamar da wannan dan ku, wato ku shiri cewa ba wanda ba shi da wata wazifa a nan rayuwa sai gaba da ku, maƙiyi ne gaba wanda take an ya fuskance ta, ya fuskance ku da ita. To sai ya ce inna ma, sannan ya faɗi wato tsarin sa cewa shi shaytan wato yana kiran rundunar sa ne kawai, hizbush shaytan, Allah ya ambace su akan a cikin suratul mujadila, yace inda Allah madaukakin sarki yace istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah, shaytan ya talalabar da su sai ya mantar da su ambaton Allah, yace ulaika hizbush shaytan, wannan sune rundunar shaytan. To Allah yace yana kiran rundunar sa ne kawai, ai mabiyansa da kuma waɗanda suke waɗanda suka riga suka zamanto nasa, sun riga sun zamanto tare da shi a cikin dukkan harkokinsu, yana kiran su ne don su zamanto ‘yan wuta tare da shi, su shiga wuta tare da shi. Kamar yadda zai faɗa ya ce wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, ba ni da wani iko akan ku sai dai na kira ku kuka amsa min. To kiran da shaitan yake yi don a shiga cikin wutar jahannama, wuta mai balbalin ƙonuwa, ita ce as-sa'ir, wutar sa'ira mai balbalin ƙonuwa, wato ba wuta ce wadda take mai sauƙi ba, mummunan wutar wadda take wato ƙonanta yana balbali, kamar yadda kake ganin harshen wuta yanda yake yin balbal. To ta yaya za mu riƙi shaitan adu? Shine Ibn Athiyya ya ce bil mubayana wal muqafa'a wal mukhalafa bi ittiba'i shar, da mubayana wato ba kai bashi, ba kai bashi hanyar shaitan nan, kai kuma ka ɗauki wannan hanyar. Wal muqafa'a, ka yanke alaƙa, ka yanke dukkan wata alaƙa da shi. Wal mukhalafa, ka saba masa duk abin da yace ka yi kar ka yi. Kuma abin da zai tara wannan shine ittiba'u shar, bin shari'a. Saboda haka kaga wannan ya kunshi rahmar Allah gare mu kan wato abin da zai amfane mu, da kuma ya gargaɗe mu akan wanda zai cuce mu, shine Iblis. Dan ya sha alwashin sai ya batar da mu, sai ya kai mu zuwa cikin halaka. Dan haka waɗanda wato suka manta da cewa shaitan yana nan, suka manta da adawar shaitan, suka bi shi akan bin san ransu, suka ruɗu kamar wanda shaitan ya zayyana musu miyagun ayyukansu, suka bi shi akan haka. To kaga wannan wa'azin su ma yana da muhimmanci su tuna shi kan cewa wannan hanyar da shaitan ya ɗora su, ya ɗora su ne kawai don su zamanto ‘yan wuta, ya zayyana musu mummunan aikinsu domin me? Domin su zamanto ‘yan wuta kawai, domin abin da kawai yake yi kenan. Don haka ba wani daɗi ba ne a cikin abin da Allah, a cikin abin da yake sanya su suke yi, kamar mummunan sha’awa da suke da shi, kamar masu sha’awar jinsinsu. Wannan shaitan ya zayyana musu wannan domin su zamanto ‘yan wuta tare da shi. Saboda haka kaga a cikin rahamar Allah sai Allah ya faɗa. Don haka wanda suka zamanto sun fitunu da wannan, kaga ba a toshe musu hanya ba. Wato su tuna cewa hanyar da suka ɗauka hanyar maƙiyinsu ce, hanyar magaucinsu ce. Don haka su dawo daga wannan hanya, in ba haka ba kuwa za su je su zamanto cikin rundunarsa. To sannan sai Allah ya faɗi makomar Bani Adam dangane da tasirin adawar shaitan, cewa su fariq, wato kaso ne guda biyu. Allah ya ce alladhina kafaru lahum adabun shadid, waɗanda suka kafirta suna da azaba mai tsanani, walladhina amanu wa amilus salihat waɗanda ku suka yi imani suka yi ayyuka nagari lahum maghfiratun wa ajrun kabir, suna da gafara da kuma lada mai girma. Wato gafara da lada mai girma ya tabbata a gare su. Wato kenan Allah madaukakin sarki ya faɗi makomar waɗanda suka kafirta saboda sun bi shaydan, to suna da azaba mai tsanani. Wannan shine zai zama to ƙarshen su. Waɗanda ku suka yi imani suka yi ayyuka nagari, to suna da gafara, wanda yake nuna kan cewar dole a cikin imani da ayyuka nagari din za su samu tuntube, za su samu gazawa, za su samu rashin kamala. To amma in dai sun tsaya akan tafarkin imani da kyakkyawan aiki, to gafara ta tabbata a gare su, bi ma'ana Allah zai rufe kurakuransu da miyagun ayyukansu, sannan kuma ya ba su lada mai girma. To sannan sai Allah ta'ala, to kaga wannan ya kunshi wato wa'id, ban tsoro da gargadi ga wanda ya amsa kiran shaitan don ya zamanto min ashabis sa'ir, cewa gashi nan azaba ce mai tsanani, da kuma kyakkyawan alkawari ga wanda ya saba, ya bi ga wanda ya saba, ya yi imani, ya aiki da gari. Sannan Allah ya tabbatar da wannan da faɗinsa, ya ce afa man zuyyina lahu su'u amali, yanzu shin, to ya ce shin wanda aka ƙawata masa mummunan aikinsa, fara'ahu hasana, sai ya ga wannan mummunan aikin ya gan shi aiki ne kyakkyawa, zai zamanto tamkar wanda Allah ya shiryar da shi? Ba zai zamanto ba. Ba a faɗi wanda yake aka kamanta shi da shi ba, amma za a fahimce shi daga wato maƙami, daga yanda a maganar take. Wanda aka ƙawata masa mummunan aikinsa, to wannan shi ne yake ganinsa kyakkyawa, shi ne wanda wato san zuciya ya yi galaba a kansa, shaidan ya riga ya mamaye shi, ya gama wato halaka shi, adawar shaidan ta yi tamakkuni a kansa, ya zamanto hatta abinda yake mummuna ne ma ya ƙawata masa yana ganin kyakkyawa ne, baya ganin muninsa. Kisan kai ba wani abu bane a wajensa, shan jini ba wani abu bane a wajensa, duk abin da yake zai yi inda zai biya bukatarsa, inda zai biya son zuciyarsa, shi yana ganin ba komai bane, bal yana ganin ma kyakkyawa ne. To wannan shine iyakar halakar da dan adam zai samu a rayuwa, yanda zai zamanto mummunan aiki yana ganinsa kyakkyawa, gabaki ɗaya kenan, wato kaga hankalinsa ya jirkice. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan wanda misalin abin da yake kai mutum ya zuwa ga wannan shine yawan saban Allah. Idan mutum ya yi saban Allah, sai wato wani bakin dugo ya tsarsu a cikin zuciyarsa, in ya tuba sai a wanke wannan. Idan ya sake yi yana tsarsuwa a cikin zuciyarsa, har sai ya zamanto zuciyar gabaki ɗaya ta zamanto ta lullube da wato tsatsa. Shine faɗin Allah ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksubun. Wato tsatsa ita ce ta zo ta lullube zukatansu, har sai ya zamanto zuciya guda biyu ce, zuciya wadda take faraƙal, babu abin da zai cutar da ita, da kuma zuciya wadda za ta zamanto kalkuzi mujahiyan, kamar kofi wanda aka juya shi aka kifa shi, babu wani alheri da zai shiga cikinsa. Baya sanin ma'arufi kyakkyawa, baya sanin mummuna, illa ma ushribat hawa, sai abinda kawai aka shayar da son zuciyarsa da shi, abinda zuciyarsa take so shine kawai mizani. Babu mizanin adalci, babu mizanin gaskiya, babu mizanin shari'a tare da shi, sai son zuciya. To wannan shine, to wanda yake a haka zai zamanto daidai da wanda Allah ya shiryar da shi. To wannan shine aqibar bin shaytan, kuma wannan shine wato abinda bin shaytan din yake kai dan adam zuwa gare shi. Wanda ya bi shaytan ba zai tsayar da shi akan inda yake tsammani ita ce barna mai sauki ba, sai ya kai shi barnar da ba za ka taba tsammani ba. Bin shaytan ba shine yasa mutane za su zauna su yi tunanin bama-baman na nukiliya da za su karar da duniyar baki ɗaya ba, gabaki ɗaya ma duniyar ta kare, suna tunanin wannan. In ba shaytan ba, wa zai zo wannan tunani? Bin shaytan ba shine yasa zai kai ga mutum ya zamanto akan wayin sha'awa, har ya kai yana sha'awar muharramansa, ya kai yana sha'awar muharramansa, yana sha'awar ƴarsa, yana sha'awar ƴan'uwarsa, yana sha'awar mahaifiyarsa. Babin shaitan ne ya kai mutum ga wannan ba? Daga sauƙin, daga zina, mafi sauƙi zina da watsattsun mata, sai ta kai cewar wannan zinar ba ta yi masa, sai idan zinar ya yi ne da wadda ba watsatsa ba, killatatta. Kuma ma a cikin killatin wannan ta yi, in ya sami irin wannan, wannan ba za ta yi masa ba, sai ji ba abin da yake so irin ya yi zinar da makusanta da shi, ya yi zinar da matar makwabcinsa. Har sai ya kai cewa wannan ma ba ta ba shi sha'awa, ya yi zinar da wadda take muharramarsa. Ita ce kawai za ta ba shi sha'awa, har sai ta kai shi ya zama toma cewar ba ma ya buƙatar wannan, sai ya kai ya zuwa ga zinar da dab, ya zuwa ga bin dabbobi wajen sha'awa, da kuma yana sha'awar jinsinsa. Duk ba da haka ne suke kaiwa ba. Shaitan ba zai tsaya da mutum a matsayi na ɓarna mai sauƙi ba, sai ya kai shi ya zuwa ga mafi munin ɓarna, kuma ya ƙawata masa ya rinƙa ganin wannan kyakkyawa ne. Shi za ka ga suna yin theory, suna bincike, su rinƙa nuna kan cewar ratsatsiyar ɗabi'a ai abu ne wanda yake biology ma ya nuna, yana cikin asalin genes ɗin mutum ko biology ɗin mutum. Wato hatta ilimi ma a karkatar da natijar ilimi domin ya dace da son ran da son zuciya. Shine an riga an gama zayyana masa mummunan aikinsa, yana ganinsa kyakkyawa, har ma ilimi yake so ya lankwaso ya malƙodiyo da abubuwan ilimi don su tabbatar da mummunan aikin da yake sawa a gaba. Shi yasa Allah ta'ala ya kira su al-akhsaruna a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah ya ce ba za nuna muku, ba zan baku labarin wanda suke su ne mafi asara a wajen aiki ba, su ne wanda aikinsu ya ɓace a rayuwar duniya, alhali suna tsammanin su suna kyautata aiki ne, suna tsammanin kan cewa kyautatawa suke, shi ne mummunan aikin suna ganin sa kyakkyawa. To amma Allah ta'ala shine sai Allah ta'ala yake in kai mamakin wannan, wannan ba abun mamaki bane, fa inna Allaha yudhillu man yasha, lalle Allah yana fitar da wanda ya so, wa yahdi man yasha, yana shiryar da wanda ya so. To idan ka san haka, sai Allah ya ce fala tadhhab nafsuka alaihim hasara, kada ranka ta tafi saboda baƙin ciki a kansu. Wato kada ka je har ya zamanto wato ranka ya riga ya fita daga jikinka saboda baƙin ciki da damuwa a kan rashin imani, domin Allah maɗaukakin sarki shi yake shiryar da wanda ya so. Kar ka damu a kan rashin shirya wanda bai shirya ba, domin wanda ya shirya Allah ne ya so ya shirye shi, wanda kuma ya ɓata Allah ne ya riga ya nufi ɓatansa, ya ƙyale shi da kansa. Amma wanda Allah ya nufi shiryarsa, to sai Allah ya tsirar da shi daga sharrin shaitan. Inna Allaha alimun bima yasna'un, lalle Allah masani ne da abin da suke aikatawa, zai musu sakayya. Ba abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bane, sakayya tana hannun Allah. Kuma ma'anar cewa Allah masani ne da abin da suke aikatawa shine natijar a yi ma'ana sakamako a wajensa suke, a wajensa yake. Saboda haka babu abin da yake ɓuya a gare shi, don haka kada mutum wato ya zamanto ya shiga cikin tsananin hankolan kan cewa dole sai ya shiryi wanda yake so. Baka da ikon ka shiryi wanda kake so, Allah shine yake shiryar da wanda yake so. Saboda haka wannan darasi ne ga masu tarbiyya, malamai da iyaye da malaman tarbiyya, kan cewar kada su rinka tsanantawa a kan cewa dole sai sun ga wato mutum ya miƙe a kan shiriya, shi bakin ƙoƙarinsu wajen koyarwa, wajen sanarwa, wajen yin tarbiyya, su ƙyale natija a wajen Allah. Sai su haɗa da addu'a wanda ya zamanto cewar aka ga wato bai shiryu ba, to a bi shi da addu'a mai tsanani, domin Allah maɗaukakin sarki shi ne yake shiryar da wanda ya so, ya ɓatar da wanda ya so. To sannan sai Allah ta'ala ya ce
من كان يريد العزة فإن عز جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يزول.
الله يقول والله الذي أرسل الرياح الله شيني وندي أيقود إسكا فتثير سحابا سيتموس الدجرجج فسقناه إلى بلد ميت سيمك كورا شيء زواج كسا ودتك متتح كي كسسا وديك باب سور وأشكنتا فأحيينا به الأرض بعد موتها سيمك راية دكسا دو النروا بعد موتها باين متوى تباين كي كشيوتا كذلك النشور توهك تاشر الكيامة يكي وتوهك داير دمتتو يكي باين متوى الله ياسين يوانا وانا الآية acikin sassa domin yayin da mutum yake tafiya ya gani zaka wuce ko yanzu in mutum yana tafiya a cikin jirgin sama kaga yadda in ka zo zaka sauka a nan garin yanda zaka ga sama ta zamanto ruwan kasa-kasa ruwan kasa-kasa haka zaka ganta amma watanni kadan daga damuna ta zo in ka zo sauka sai kaga ta zamanto koriya shar ta zaman to koriya shar da matattake kasassa yanzu ta zaman to rayayya abinda da ba wanne yayi shukar ba haka nan Allah madaukakin sarki ya rayar da ita bayan mutuwarta to Allah ya sanya ana ganin wannan lokaci bayan lokaci ko musamman ga Larabawa wanda su wato bisa al'adar ruwan sama a kasar Larabawa daga an yi mamakon ruwa sau daya za ka ga tsirrai sun fito ba mu irin nan ba tukuna sai an yi ta ruwan an yi ta ruwan su ana yin ruwa sau daya kashe gari za ka ga tsirrai sun soma fitowa haka dabi'ar kasar take duk wanda yaje yayi tafiya a nan wajen zai sani duk ran da aka yi ruwa ka taho daga Makka zaka tafi Madina aka ce an yi ruwa a wannan hanya to kana bin hanyar nan zaka rinka ganin tsirrai suna fitowa daga ruwan sama guda daya to kage kenan in dai kuwa wannan yana faruwa ai ba abin mamaki bane tantawa waɗanda suka riga suka mutu aka binne su Allah ya rayar da su bayan mutuwarsu kamar yadda Allah yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta domin wannan shine qiyasul musawa abinda yake ikon Allah da yayi wannan ba tare da shigar dan adam ba shine yake ba kamfani ne ake ba ma'aikata ne aka sa su suke wannan ba yin Allah ne gabaki daya yin Allah ne shine yake aiko iska ba wani abu ake zuwa aje ai shirin yadda za a saki iskar nan ba kuma in ya aiko iskar nan sai ta tayar da girgije ta tayar da girgije sama wanda yake nuna kan cewa girgije daga ƙasa yake tashi sama duk da Musa ya je saman muke ganin sa yayin da iskar take motsawa take sama yanda zai zamanto in ya je sama din ya zama girgije baka gani amma haka za haka take bugawar da take yi tana tayar da wato ruwa tana tayar da a hayaki na ruwa tururi wanda yake na ƙasa ta kai shi sama ya cuccure a sama har ya zamanto hadiri to sannan kuma in yana hadirin da dai wannan iskar Allah sai ya kora hadirin nan ya zuwa ga ƙasa ke kasassa sannan sai a sannan ya sake shi ya shayar da wannan ƙasa da ruwa sai ya rayar da ita bayan mutuwarta to wanda yake yin wannan ya nuna yana wato mai rayar da matacce ne to dan haka mu ma in mun mutu ba zai gagara ba ya rayar da mu kuma yanda ya rayar da kasa wanda take ke kasassa kasan nan ta fi mu sandarewa ta fi mu karfi ta fi mu girma ta fi mu yawa ta fi mu yatsuwa ta fi mu watsuwa amma duk da haka Allah yake rayar da ita to ballantana kuma mu Allah ya rayar da mu to wannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi zaman to aya inda Allah ya so Allah madaukakin sarki zai iya fitar da tsirrai ba ta wannan hanyar ba da za a iya fitar da tsiro ba ta wannan hanyar ba a rayar da ƙasa ta wata hanyar daban amma sai Allah ya kawo shi da uslubin da zai zama to aya a gare mu shi yasa sai yace kadhalikan nushur haka tayarwa yake haka rayar haka tashin alkiyama yake wato tayar da matattu bayan mutuwarsu sannan Allah yace man kana yuridul izza wanda duk yake son daukaka wanda duk yake son buwaya wato daukaka da buwaya falillahi alizzatu jami'a to ɗaukaka ta Allah ce dukkaninta ɗaukaka ta Allah ce dukkaninta a duniya da lahira dan haka ya neme ta wajen Allah, ya neme ta ta hanyar bin Allah. Ilayhi yas'adul kalimu tayyib, kyakkyawan zance zuwa gare shi yake hawa, zuwa gare shi yake hawa. Wal amalu salihu yarfa'u, aiki kuma nagari yarfa'uhu, shi Allah shi yake ɗaukaka shi ya zuwa ga inda zai samu kabuli a wajen Allah. Walladina yamkuruna sayyi'at, amma waɗanda suke makircin miyagun ayyuka, lahum azabun shadid, suna da azaba mai tsanani. Wa makru ulaika huwa yabur, makircin waɗannan kuwa shine wanda yake lalacewa ya halaka yayi asara. Wannan wato raddi ne ga mushrikai da suke cewar wato bautarsu ga gumakansu shine zai ba su izza. واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة. الله يجي كلا سنلقي ميا أبا بن تاريا وتكيشو يجا الله أبو كان تاريا جا الله دومين عزة أو كذا تثبت على جريسو. الله يجي كلا بذا سوى وان دو كذا وكما أهير سدين وانا دومين باب أو كذا سيجا الله كما يند الله يفعل دكا أو كذا تنهان من الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء كنا بعد عزة وان دو كسو كسكن تد وان دو كسو. Kuma gashi nan ana gani a cikin rayuwa yau da gobe kullun haka Allah yake ya ɗaukaka wani ya kaskantar da wani, wanda kuma Allah ya ɗaukaka shi din ba tabbat ba lalle ya zamanto tabbas yana cikin ɗaukakan ba, in ya so kuma ya kaskantar da shi kamar yadda yake al'adar Allah. Ba wani abu na duniya da zai ɗaukaka sai Allah ya yi ƙasa da shi, sunna ce tasa don ya nuna kan cewa shi ne kadai al'aziz. To don haka sai ka nemi izza wajen Allah. To su kafirai suna neman izza wajen gumakansu da maganganu da ayyuka, maganganunsu su faɗi maganganu na nuna girma gare su, kamar yadda aka ruwaito ranar yakin Uhud, Abu Sufyan yana cewa ulu hubal, kun san hubal shine a cikin gumakan shi suka ɗora akan Ka'aba, akan rufin Ka'aba suka sa shi, shine babban gunkin. Akan Safa kuma akwai Isaf, akan Marwa akwai Na'ila da sauran gumaka. Suna ganin wato in suka yi musu kirarin ban girma, wannan shine zai ba su izza. Shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su yana cewa ba za ku yi raddi a gare shi ba. Suka ce ya Rasulullah, me za mu ce? Ce Allahu maulana wala maula lahu, Allah shine masoyin mu, ku ko babu masoyi a gare ku. Wannan wayannan dabbobi me za su yi? Waɗannan wato sandararru ba abinda za su yi. To wato jinsin abubuwa da ake yin bauta da su sune al-aqwal wal a'mal, zantuttuka. To na Allah daɗaɗɗan zantuttuka nasa ne, gare shi suke hawa, shine kalmar shahada, kalmar tauhidi, da zikirin Allah, da wa'azi, da maganganu na adalci, da maganganu na kawo gyara tsakankanin mutane, kamar yadda ya gabata akai bayani a cikin wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, cewa mabuɗin gyara shine kyakkyawan zance, faɗan kyakkyawan magana. To kyakkyawan magana bayan kalmar tauhidi, to sai yawan ambaton Allah. To wannan Allah yana wato suna hawa zuwa ga Allah. Kyawawan kalmomi suna hawa zuwa ga karɓuwa a wajen Allah. Wannan yana daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su da kan cewa Allah jalla wa ala yana saman al'arshi ba domin yana ɗaukaka abubuwan da aka aikata na ayyukan bayi, hauhawa suke yi zuwa ga inda Allah maɗaukakin sarki yake karɓansu. Kuma kyakkyawan aiki su kuma ayyuka kyawawa su ne ayyukan bauta waɗanda suke nagari, wanda suka haɗa ikhlasi da biyayya da dokokin Allah, domin shi ne al'amalu salih, aikin da aka yi shi don Allah, kuma aikin da aka yi shi a bisa koyar, a bisa turban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan ayyuka Allah da kansa yake ɗaukaka su. To wannan yana nuna cewar wannan bai hana cewa mala'iku su suke ɗaukaka ayyukan ba, kuma ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah a kullum, lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar. Sannan ana ɗaukaka ayyukan bayi a ranakun mako, da ranar ana ɗaukaka ayyukan bayi ranakun mako, ranar Litinin da ranar Alhamis. Ana ɗaukaka ayyukan bayi na shekara a cikin watan Sha'ban. To shi yasa kuma ake so ya zamanto cewa mutum ya tsarkake zuciyarsa, domin yayin da ake ɗaukar ayyukan bayi wanda duk yake da wato ƙyashi da gaba da ƙullata tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi, za a ce ku kyale waɗannan kar a dauko ai kar a kawo ayyukan su har sai sun yi sulhu tsakanin su. To kaga yawan lokutan da ake yi ya sa cewar kenan in baka yi wasa ba za ka yi misil na wani lokacin da ake yi yayin da ka kullaci dan uwanka. Saboda haka ka zamanto salimat sadr, mai kubutaccen zuciya a cikin kowane hali kake ciki. To sannan kamar yanda su kuma waɗannan kyawawan ayyuka suke ɗaukakuwa zuwa ga Allah, to sai kuma Allah ya bayyana waɗanda kuma fa suke mummuna. Ya ce wallazina yamkuruna sayyi'at, waɗanda suke makircin miyagun ayyuka. Menene makircin da suke na miyagun ayyuka? Makirci shi ne wato mutum ya ɓoye aiki, wato ya ɓoye mummunan aiki da yake yi sai dai kawai a ga wato natijarsa, amma bai bayyana cewar gashi yana wannan mummunan aikin ba. Sun ɓoye adawa, wato sun ɓoye mummunan shiri da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wai biyam kuru bikan ladina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, yayin da suke mitin suke makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko su ɗaure shi, ko su kore shi, ko su kashe shi. Wayamkuruna wayamkurullah, suna makirci kuma Allah ya nemi musu sakamakon makircinsu. To wannan ishara ne ga wannan tasliya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa mummunan shirin da ake masa, wanda duk suke kulla wani mummunan shiri, to Allah ta'ala ya ce suna da mummunan, suna da azaba mai tsanani, kuma wannan makircin nasu huwa yabo, shine ainihin yake yin asara. Albawar a cikin kasuwanci shine mutum ya gama shirya abinda zai sayar, ya gama tanadinsa, sai kawai wani wanda yake kishi da shi, wani wanda yake kishi da shi shi ma ya kawo nasa, sai kawai ya zo ya janye kastamominsa gabaki ɗaya, shi kuma a bashi da asal, a bashi ya sa kuɗinsa, kuɗin uwar kuɗi bata dawo ba, ba a maganar uwar kuɗi ma, ba a maganar riba, ba a maganar uwar kuɗi ballanta na riba, uwar kuɗi ma bata dawo ba ballanta na riba. To wannan shine bawar, asarar mutum kai asarar jarinka da ribar gabaki ɗaya. To duk wanda suka ɗauki lokaci suna mummunan makirci, to shi makircinsu haka yake. Abinda duk suka tanada zai zamanto halakacce, saboda Allah maɗaukakin sarki baya bayar da taufiki, baya bayar da sakamako kyakkyawa ga wanda suka yi makirci. To sannan Allah ta'ala ya ce Allah ya ce wallahu khalaqakum min turab, Allah kuma Allah shine ya halicce ku daga turbaya, daga ƙasa, kuma wato da halittar annabi Adam shine shine kakanmu gabaki daya, daga ƙasa Allah ya halicce shi. Kuma min nutfa, sannan ya halicce ku daga digon maniyi, wato a cikin sauran zurriyarsa, yanda hanyar da suke yin tanasuli ta hanyar wato digon maniyi, wanda da shine Allah yake halitta idan ya shiga cikin mahaifa ya haɗu da wato abin da ke cikin mace na kwanta. Summa ja'alakum azwaja, sannan ya sanya ku dangi wato dangi biyu, maza da mata, ya sanya ku maza da mata akan yadda ya sa shine wannan tsarin halittarsa. Wa ma tahmilu min unsa, babu wata mace da take daukan ciki, wala taba, ba kuma ta ajiye, ba ta haihuwa, ba ta haife cikin nata, illa bi ilmihi, sai da ilimin Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar, babu wani wanda aka rayar da shi, ba a rayar da wani wanda aka bashi tsawon rai, aka rayar da shi a cikin rayuwarsa, wala yunqasu min umurihi, ko aka tawaye daga rayuwarsa, illa fi kitab, a ce yana cikin littafi, shine Allahul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, wannan mai sauki ne a wajen Allah. Wannan ita ce aya ta biyu, bayan Allah ya nuna mana ayarsa a cikin sassa, to sai kuma aya a cikin wato halittar mu, wanda dan Adam shine halitta mai ban mamaki, wanda ilimin da ke cikin ilimin da Allah ya sanya a cikin halittarsa wato ya isa matuƙa, ya isa matuƙa. A yanzu kuna gani babu ilimin da wato ake shan wahala wajen samun ilimin sa ilimin likitanci. Saboda ilimin likitanci sai ka karanta anatomy, ka san dukkan wata gaba ta jikin mutum, dukkan wata gaba sai ka san ta, kuma sai ka san physiology, yanda jikin mutum yake tafiya, yanda duk ake yi a cikin jikin mutum, yanda yake gani, yanda kwakwalwa take aiki, yanda yake ji, yanda yake numfashi, yanda yake nika abinci, yanda yake a tsabtace jinin jikinsa, duk waɗannan sai ka san shi. To saboda haka ilim akwai aya a cikin wannan. To Allah ya ce ga wannan asalin halittar shine daga turbaya, daga ƙasa Allah ya halicce mu. Amma kaga ƙasar nan babu wani wanda yake zai iya zuwa laboratory, ko da ka san chemical composition ɗin jiki wanda ƙasa ta kawo, ka je ka haɗa daidai chemical composition ɗin a ce kuma ya zama to abu mai rai. Dan yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam daga ƙasa ya hura masa rai, babu mai ikon hura rai ɗin ba Allah, sai ya zama to rayayye. Domin cell ɗin nan da ake gani yana da rai, amma ba chemicals ne suka bashi rai ba. Ba chemicals ne suka bashi rai ba, rayuwar daga Allah take, babu mai kawo ta sai Allah. To ya halicce mu, sannan ya sanya mu dangi biyu, maza da mata. In Allah inda Allah ya so sai mu maza kawai, ko yayi mu mata kawai. A cikin dabba, a cikin halittu za ka ga waɗanda suke su ga irin yadda yanayin halittar su, kowa da irin tsarin halittar sa, amma sai Allah ya sanya mu a cikin wannan wanda yake nuna gwaninta, wanda yake nuna iyawa. To sannan kuma yace babu wata wadda za ta yi ciki ko ta haihu face da ilimin sa. Nan da yace wato babu wanda ake rayar da shi da za a bashi rayuwa ya rayu, a ƙara masa a cikin rayuwarsa, ko a rage a cikin rayuwarsa, face yana cikin littafin Allah. Wannan ishara ne ga cewar wato duk wanda ka gani shi da tsawon shekara, wato kowa Allah ya san ajalinsa, Allah ya sani kuma ya rubuta. Ko da wato ajalinsa Allah ya nufi kan cewar ya san cewar abinda mala'iku suka rubuta zai zarta shi, saboda yayi kyakkyawan aiki, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk yake so ai masa jinkiri a rayuwarsa, a yalwata masa arzikinsa, ya sadar da zumuntarsa. To idan Allah ya yi mutum ga iyakar shekara, in Allah ya rubuta, in Allah, in mala'iku sun rubuta da ilimin Allah, da abinda Allah ya umarce su cewa wannan ga shekarunsa, amma Allah ya san cewar zai yi sada zumunci, wanda wannan sada zumuncin zai ƙara rayuwarsa, yana cikin ilimin Allah, domin babu abinda Allah bai sani ba. Saboda haka wannan yana cikin ilimin Allah, Allah ya rubuta shi, ko mala'iku ba sa sanin sai idan Allah ya sanar da su. Saboda haka duk wani wanda ya yi rai, ya samu tsawon rai, ko Allah ya, ko kuma ya samu tawaya a cikin rayuwarsa, duk wannan yana cikin sanin Allah, kuma yana cikin littafin Allahul Mahfuz. Allah ya ce wannan mai sauki ne a wajen Allah. To sannan Allah ta'ala ya ce وتستخرجون
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدني لعجل مسمى الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من فتنين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا رقة فك جكا مقباتم. الله كرامنا لافيا دزمن لافيا. الله كبام لافيا دزمن لافيا. أفيد أن أمو عبد الله موسى wanda yana cikin itikafi Allah ya ma kanin mahaifinsa Rasuwaje Allah ya gafarta masa mata sun rubuto suna buƙatar addu'a kan Allah ya ba su mazaje nagari Allah ka azurta su da mazajen kirki maza ma akwai mabukatan mata aure Allah ya gafarta addu'a muke yi ba ya abin nan ba Allah muna roƙanka Allah ka biya mu kowa buƙatarsa akwai wanda yake buƙatar addu'a abubuwa sun tsananta a gare shi rayuwa ta zamanto yana cikin tsanani da ibtila'i muna roƙon Allah ya yaye masa ya yaye mu musulmi baki ɗaya sannan akwai wanda yake roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi aikin yi wanda wato zai samu saukin kammala karatunsa a jami'a Allah ya yassare masa al'amuransa Allah samarunmu Allah ka yassare musu al'amuransu matanmu kuma su ma Allah ka yassare musu musamman waɗanda suke tarbiyyar yara marayu Allah ka kasance tare da su ƴan uwanmu mata masu neman aure Allah ka azurta su da mazajen kirki ƴan uwanmu maza masu neman aure Allah ka azurta su da matayen kirki Allah muna roƙanka ka inganta kasuwancinmu a wannan ƙasa tamu Allah wannan gari namu gari ne na kasuwanci Allah ka inganta kasuwancin wannan gari namu Allah kuma ka saukar mana da damuna mai albarka Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka yi mana maganin waɗanda suke kamawa suna garkuwa da mutane Allah ka yi mana maganin ɓarnarsu Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah muna roƙanka ka taimaki ƴan uwanmu na Falastin Allah ka yaye musu tsanani da suke ciki Allah ka ba su nasara akan abokan gabanka Allah waɗannan mutanen Isra'ila da suke tsalantawa a gare su da suke nuna rashin rahama muna roƙanka Allah ka rike su riko irin na ƙarfi naka Allah ka yi mana maganin su Allah ka kawar da sharrin su a ban ƙasa ya rabbal alamin ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.